Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 22 da 25. Mazauna jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol da kuma niyya FM. Sai kuma ta hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Grace Alheri Abdi ce da kuma Ladan Ibrahim a yawa daga birnin Washington DC da sauran abokan aiki ke farin cikin ragama shirin namu na la'asiriyar yau Juma'a ta babbar rana. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya sa hannu a kasafin kuɗin bana bayan watanni ana ja in ja tsakanin fa da shugaban ƙasar da majalisar tarayya. Muna da rahoto bayan labarai. Za mu kuma waiwayi wakilinmu a jihar Abia inda aka samu hatsaniya jiya da ta janyo asarar rayuka. Yau saura makonni uku gwamnatin APC a Najeriya ta cika shekara guda bisa karagar mulki. To ko waɗanne nasarori ne al'ummar ƙasar ke gani an samu?
An samu nasara ƙwarai da gaske, misali zaman lafiya da kwanciyar hankali. Mutanenmu da yawa da dawa suka tafi duk sun dawo gidajensu, ko da yake suna cikin wani hali na neman taimako, amma duk da haka akwai ƙoshin lafiya, akwai kwanciyar hankali.
A harkokin siyasa Amurka kuma za ku ji kalubalen da hamshakin dan kasuwan nan Donald Trump, wanda bisa ga dukkan alamu shi ne zai tsaya takara karkashin tutar jam'iyyar Republican ke fuskanta. Usman Kabara zai shigo da shirin musulunci tushen rayuwa, inda yau ma zai dora akan batun amfani da yanar gizo wajen muzanta waɗansu addinai. Za ku kuma ji kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayoyi da kuke aiko mana ta hanyar email, amma duka sai bayan kun sha labarai.
Masarai, assalamu alaikum. Wani babban jami'in Majalisar Ɗinkin Duniya ya buƙaci a gudanar da bincike akan harin nan da aka kai jiya Alhamis ta sama akan wani sansanin 'yan gudun hijira wanda ya dalilin mutuwar mutane da yawa. Jami'in ya ce wannan na iya zamewa wani babban laifin yaƙi. Mutane da yawan su kai 30 ne dai suka mutu sakamakon wannan harin da aka kai a sansanin Kamona, wanda ke kusa da samar da a gundumar Idlib da ke arewacin ƙasar ta Siriya, a cewar cibiyar LLC, wata ƙungiya masu adawa da gwamnatin shugaba Assad. Ita ma ƙungiyar nan mai zaman kanta da ke Birtaniya, wadda ake kira Turanci Observatory for Human Rights, ta ce adadin mutanen da suka mutu sun kai 28, ciki ko har da yara da mata, amma kuma ta ce adadin na iya ƙaruwa. Stephen O'Brien, wanda babban jami'i ne na Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da ayyukan jin ƙai, ya ce ana tuhumar gwamnatin ƙasar Siriya ce ta kai wannan harin, kuma Majalisar Ɗinkin Duniya za ta ɗauki matakin ba sani ba sabo ga dukkan wanda aka tabbatar yana da hannu cikin wannan danyen aikin.
Bagadaza, babban birnin Iraki, ya kasance a kulle yau Juma'a. Gwamnatin ƙasar ta girka manyan shingaye ko ina a birnin domin tsoron kar abin da ya faru satin da ya shige ya sake aukuwa lokacin da masu zanga-zanga suka fantsama a unguwan nan da manyan ma'aikatun diplomasiya na ƙasashen ƙetare suke, har suka tilastawa 'yan majalisa artiwa domin su tsira da rayukansu. Yanzu haka dai gadan nan da ta haɗa dandalin Tahrir, inda ake gudanar da zanga-zanga da garin majalisar da ke yammaci, an killace ta da manya-manyan shingayen kankare. Haka ita ma unguwar Sadir mai mutane kusan miliyan 5 a cikinta, kuma mazauna Madugun 'yan Shiya Mukta'a a Sadar suke an daƙile ta. Sai dai rahotanni na cewa masu zanga-zangan suna niyyar amfani da jiragen kwale-kwale domin tsallaka rafin idan hakan ta kama.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Yanzu haka ana ci gaba da kidayan kuri'an zaben sabon magajin gari a London, wanda zai iya samar da musulmi na farko da zai ɗare kan wannan mukami a tarihin ƙasar Birtaniya. Sadiq Khan, ɗan shekaru 45, wanda tsohon minista ne kuma ɗan 'yanci rani daga ƙasar Pakistan, ga bisa dukkan alamu ya domfari samun nasarar zaben, wanda musulmai ke ganin wannan babban nasara ce kuma abin tarihi a gare su. Ko ya ci ko a kada shi, musulmin Ingila na ganin wannan al'amari a matsayin wani abin da ke nuna yadda suke ƙara ƙarfi a harkokin siyasar ƙasar ta Ingila. Khan ɗan Labour ne, yana karawa ne da 'yan takara har su 12, ciki ko har da wani ɗan hamshakin Bayahude mai suna Zach Goldsmith, wanda wani ɗan babban attajiri ne. Idan ya yi nasara, kan zai gaji magajin gari mai barin gado Boris Johnson, wanda ake sa ran zai takarar kujerun Prime Minister.
Rahotanni daga ƙasar Algeria na cewa ƙasar za ta gina katamfarin masallaci da ba irinsa a duniya a wajen girma, domin ya zaure wa ƙungiyoyin musulmi masu tsatsauran ra'ayi wani babban ƙalubala. Kamfanin dillancin labarai na ƙasar Faransa Associated Press ya ruwaito cewa masallacin na Jama'a El Jazir za a gina shi ne a tsakanin wani yanki da ke tasowa a fannin yawon bude ido da wata tsohuwar gunduma da a da can take zama matattaran ƙungiyoyin 'yan tsageren addini. Ahmed Madani, mai bayawa ministan harkokin gidaje shawara wanda shi ne ke da alhakin gina masallacin, ya shaidawa Associated Press cewa da farko masu son sukan lamarin na cewa gwamnati na gina masu ra'ayin riƙaune wurin ibada, amma a ƙashin gaskiya hukuma na gina wannan masallacin ne don ya zama babban ƙalubala ga irin waɗannan ƙungiyoyi. An dai kiyasta cewa masallacin zai laƙuma kuɗi har dala Amurka miliyan 2,400,000. Kuma abubuwan da za a samar cikinsa za su haɗa da ɗakin karatu da zai iya ɗaukar littattafai miliyan guda, da makarantar Alƙur'ani, da ɗakin adana kayan tarihi, da kuma hasumiya mafi tsawo a duniya mai tsawon mita 265, da kuma farfajiyar masallacin da za ta iya kwashe mutane 120,000 a lokaci guda. Madani ya ce ana sa ran a kammala ginin wannan masallaci cikin shekara mai zuwa.
Mataimakin shugaban jam'iyyar adawa ta UDP ta ƙasar Gambia yana roƙon ƙasashen duniya da su sa baki domin a saki shugaban jam'iyyarsu Usani Dabo. Shede Dabo da sauran wasu 'yan jam'iyyar har su 38 ne aka kame a watan da ta shige a kan zarginsu da ƙoƙarin aikata wasu laifuka. Don farko an tuhume su da haɗa hancin wani haramtaccen taro ba bisa ƙa'ida ba, tare da zanga-zanga da cusa ra'ayin da ka iya tare zaune tsaye a lokacin da suke zanga-zangar neman kawo canji a harkokin demokuraɗiyyar ƙasar. Haka kuma sun yi zanga-zangar nuna jin takaicinsu a kan mutuwar Solo Sandeng, wanda ɗaya ne daga cikin shugabannin jam'iyyar wanda kuma ya mutu lokacin da ake tsare da shi gidan kaso. Sai dai ko jiya Alhamis, sai da wani alkali ya ƙi bada belin shi Dabo ɗin da sauran mutanen da ake tsare da su. Anjo Marian Seka, mataimakin sakataren jam'iyyar ta UDP, na cewa tana neman ƙasashen duniya su sa baki cikin wannan batu domin ko babu gaskiya cikin harkokin tafiyar da ƙasar tasu kamar yadda ta faɗa. Saka ta ce 'yan jam'iyyar tasu ba su lamunta da tsarin shari'ar ƙasar ba, domin ma'aikatan shari'ar tamkar 'yan amshin shatan shugaba Yaya Jame ne a cikin watan Disamban wannan shekarar ce dai idan Allah ya kai mu, Gambia za ta gudanar da babban zaɓe.
Labaran duniya kenan kuka saurara. To, bari mu bude taskar hotunan namu a birnin tarayya Abuja, Najeriya, inda shugaban kasar Muhammadu Buhari ya sa hannu a kasafin kuɗin bana. Wakilinmu Umma Faruk Kunsa na da ci gaban rahoton.
Wannan kasafin kuɗi wanda shugaba Muhammadu Buhari ya rataba hannu a kai, ana kiran shi kasafin kuɗin canji, kuma tuni an amince da cewa za a kashe naira 6,650,000,000 domin tabbatar da an inganta rayuwar 'yan Najeriya, kuma an bunƙasa rayuwarsu, kuma an ba da hanyoyi da hikimomin da za a yi amfani da su wurin samar da aikin yi da kuma gina Najeriya ta fannoni daban-daban. Bayan da aka rataba hannu, kakakin majalisar wakilan tarayyar Najeriya Mr. Yakubu Dogara, wanda ya halarci wannan bukin da aka yi yau Abuja, ya muna ƙarin haske akan irin tare-taren da ke cikin kasafin kuɗin nan da kuma yadda su majalisa za su tabbatar da cewa gwamnatin tarayya ta aiwatar da kasafin kuɗin bisa ga dokar da shi shugaba Muhammadu Buhari ya rataba hannu a kai.
Abin da za a samu daga wannan budget shine muna buƙatan 'yan Najeriya su koma ga aiki, yawancin wanda da suna aiki ko da kamfanonin da ke gyara hanya an dakatar da ayyukansu because lokacin ba kuɗi, amma yanzu nan za a biya su, mutane za su koma aiki. To, mu abinda ya zama mana dole mu yi a madadinmu na wakilan mutane shine mu tabbatar cewa wannan dokan na budget an aiwatar da shi. To, aikin da mu kuma za mu yi kenan. In ka duba yanzu a majalisa muna maganan yadda za mu kara bude kafofin kuɗin da za su dinga shiga asusun gwamnati. Muna magana da ministers, suna zuwa majalisa suna bayani. To, wannan wata sallo ne wanda muka samu ta kwanakin nan, wanda za mu tabbatar da shi nan gaba. Kowane ministan da yake da hakkin yin wani abu, za mu tabbatar cewa ya yi wannan, don muna da izinin abin da ake kiran shi oversight. To, za mu kira su a majalisa mu tabbatar cewa aikin da an ba su ɗin nan sun aiwatar.
A waje ɗaya kuma minista a ma'aikatar da ke kula da kasafin kuɗi da tsare-tsaren cigaban ƙasa Hajiya Zainab Ahmed ta tofa albarkacin bakinta akan abubuwan da ke kunshe da irin manufofin da ke cikin wannan kundi na kasafin kuɗi da shugaban Muhammadu Buhari ya rataba hannu a kai.
Tanajin kuɗin ana nan ana yi tun ma kafin shugaban ƙasa ya sa hannu akan wannan budget. An riga an fara tanadin kuɗin, wasu su an riga ma an samu, ana jiran dama a fitar da budget din ne domin a fara amfani da su. To bari in maimaita abin da shugaban ƙasa ya ce. Ya ce 'yan Najeriya sun yi kokari kuma su ƙara kokari, kuma yana godiya da haƙurin da mutane suka yi. Abu in ya ɓaci gyara fa ba rana ɗaya za a yi ta ba. Akwai tanajin kuɗi da aka yi da yanzu nan da aka yi approving budget ɗin nan za a fara sakin su don ayyuka su ci gaba don mutane su koma bakin aiki.
Minista da ke kula da tsare-tsare na ƙasa da kuma kasafin kuɗi na tarayyar Najeriya kenan Hajiya Zainab Ahmed, Umar Faruk Musa, Murar Amurka a Abuja, Najeriya.
Sai kuma harkokin tsaro a jihar Abiyan, Najeriya, inda aka samu hatsaniya tsakanin 'yan kabilar Ibo da Hausawa da ta janyo asarar rayuka. Limamin babban masallacin Juma'a na garin Aba, Malam Bashir Idris, ya yi wa wakilin Mulamido Abubakar ƙarin haske dangane da lamarin.
Muna da dai adadin mutum biyar haka wanda suka jikkata, akwai wanda muka dan tura nan chemist a dan duba su, akwai wanda suka fi ƙarfi haka an kai su babban asibiti haka domin duba lafiyansu. To sai dai kasancewar kamar mu Hausawa ba dama mutum ya fita ya bar bakin masallaci din, to shine matsalar da muke fama da ita a yanzu. Amma waɗanda aka jikkata din suna da dan dama.
Akwai zaman dardar sosai domin al'umma mafi yawancin da suna nan bakin masallaci ma ana ta kwaso mutane har zuwa yanzu da nake magana da kai. Kaga akwai rahotanni kuma wanda suke tabbatar da cewa har yanzu ana farma mutane haka a lunguna, kuma jami'an tsaron gaskiya suna da iya kokarinsu amma abun gaskiya ya kasa yanda ake bukatarsa.
Sunana Sarki Ibrahim Bello Abubakar, ni ne Sarkin Hausawa Abba. Yanzu dai muna cikin halin tsare-tsare ne don saboda in jiya da wannan abin ya faru in ba commissioner ba da ya turo mana ɗauki da kuma sojoji da suka zo suka kawo mana ɗauki.
Rundunar 'yan sandan jihar Abia ta tabbatar da afkuwar lamarin, inda ta nunar cewa mutane uku ne suka rasa rayukansu tare kuma da wasu da dama da suka jikkata. Mr. Habila shi ne commissioner rundunar 'yan sandan jihar, kuma ga abin da yake cewa.
Gaskiya a nan jihar Abia akwai wata matsala da ta afko kamar misali karfe 11:30 na jiya. Wani ne ya kira wurin abatuwa inda ake yanka nama ake sada nama nan cikin water site. Ya ce mana cewa akwai wata mota ta soja da soja a ciki, can sai suka biyo wasu yara kamar uku suna son su kama. Daga baya sai suka ji harfi, suka ga ɗaya da ya kwanta bai tashi ba. Sojojin da suka zo ɗin ina ji sun gane, suka ce wa'annan daga arewa ne. Saboda haka me yasa arewa za a zo kashe, suka fara kamar za su cima rauni ma mutanen arewa da suke wurin. Amma daga nan ina ga wasu suka ce a'a, akwai ɗayan da aka soke shi da wuka da kuma guda biyu da suka samu rauni. Ɗaya sai ya mutu a take, ɗaya kuma da aka soke shi kuma da muka kai shi asibiti shi ma ya mutu. Ya tashi mutane uku kenan.
Lamido Abubakar, Sokoto, muryar Amurka daga Fatakwal, Najeriya.
Ɗaya daga cikin ƙalubale da gwamnatin shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ta fuskanta da hawanta mulki da kuma ya kasance abin da ta yi yaƙin neman zaɓe a kai shine batun matsalar tsaro. Batun da wakilinmu Ibrahim Abdulaziz ya yi nazari a kai, ga kuma rahoto da ya haɗa mana.
Sunana Abdullahi Ahmad Baza. An samu nasara ƙwarai da gaske, misali zaman lafiya da kwanciyar hankali. Mutanenmu da yawa da suka tafi duk sun dawo gidajensu, ko da yake suna cikin wani hali na neman taimako, amma duk da haka akwai ƙoshin lafiya, akwai kwanciyar hankali, ba wani abu da muke gani wanda zai ta mana da hankali. Dama matsala da muke da shi na gadoji ne da aka karya, yana hana ɗaukan masu ɗan hali da za su kawo kayan sayarwa. Amma yanzu an fara gyaran wayansu gadoji da yake, yanzu akwai hanyoyi da yawa wanda ake shigowa da kaya. Babban abu dai shi ne ga kayan, sai dai abin sayan kayan ya zama matsala ma mutane, domin dama an tafi an bar baya, an dawo kuma hannu biyu. Saboda haka muna ƙoƙari mu ga cewa wannan daminan bana mutane ko kuma gwamnati, daga na ƙaramar hukuma jiha da gwamnatin tarayya, su yi mana gudunmawa na wurin samun iri masu nuna da wuri.
Baya ma dai ga harkokin kasuwanci da kuma zamantakewa, yanzu kuma an bude makarantu inda lamura suka fara komawa daidai, kamar yadda wannan ɗalibar jami'ar jihar Adamawa da ke garin Mobi ta tabbatar.
Sunana Safiya Yayi Sale, kuma ina makaranta ne Adamawa State University Mobi. To a gaskiya alhamdulillah, abinda za mu iya cewa don a gaskiya mulkin Baba Buhari ba laifi ba kaman abin da ya wuce a baya ba. Noi don har zan iya tuna abin da ya wuce a baya, abin ba daɗin ji, domin mun fita hayyacinmu komai makarantunmu sun tsaya, ma'aikata kowa ya yi ta kanshi, amma a halin yanzu.
Kekin gudu?
Ni ma da kaina na gudu don lokacin ina makaranta.
Me zake tuna lokacin suka kare tuni kina makaranta?
To a gaskiya lokacin zan iya cewa ban taba ganin tashin hankali irin abun da na gani irin wancan ba, kuma bana fatan abun ya sake faruwa. Don mun gudu ba yaro, ba babba, ba tsoho. Zan iya ce mama nayi gudun da nayi tafiya kilomita 30.
To sai dai kuma ga masana haka tsaro irin su Malam Abu Muhammad, na ma ganin dole ne gwamnati ta hada da shugabannin al'umma da kuma kungiyoyin sa kai.
To abinda gwamnati ya kamata ta yi shine irin waɗannan wa'anda yake an san irin gudunmuwan da suke bayarwa, musamman su wa'anda suke su shugabannin al'umma din.
Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari a baya ma ya ɗibarwa dakarun sojin ƙasar ne wa'adin zuwa watan da zabba da ta gabata da su kawo ƙarshen Boko Haram, batun da ko shugaban ƙasar ke maganin kwalliya fana biyan kuɗin sabulu a yanzu.
Sun sani, sun gani, su a can jihohin da ake wannan ta'asa, wato da Borno da Yobe da Adamawa yawanci su sun sani, sun gani cewa ana samun nasara. Kuma sauran ƙasa ina su tun daga can har zuwa kamar Kano, inda kasuwanci yanzu ya fara kammala bayan yankewa da yayi saboda kashe mutane da ake yi har a cikin Maiduguri, da kuma tsara hanya tsakanin Damaturu zuwa Maiduguri zuwa haccan bakin tafkin Chade. Saboda haka su waɗanda suke wurin sun san ana samun nasara.
Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa na Murar Amurka, daga Yola a Najeriya.
Rahotannin namu da harkokin siyasa Amurka, inda hamshakin ɗan kasuwan nan Donald Trump da ake gani shine jam'iyyar Republican za ta tsaida takarar shugaban ƙasa yake fuskantar ƙalubale a cikin gida, yayin da ƙososhin jam'iyyar da dama ke ci gaba da nuna rashin goyon bayansa. Ɗan Ladi Suleiman, wani ɗan Najeriya da ke nan jihar Florida, ya yi mana fashin baki dangane da wannan lamari.
Ni dai a ra'ayina na bi siyasan ƙasar nan, amma ban taɓa ganin inda aka yi irin rashin haɗuwar kai da ake yake ciki ba. Mutane da yawanci abu da ya kawo wannan shine jama'a dai ana baƙin ciki, ana fushi da siyasan Washington, suna son duk wanda yake wannan kujera duk a tare su a kasa babbi. Abu da ya sa shi Trump ɗin yake samu ya ci gaba ɗin hayi mutane suna saka mai kuriya da ya kawo yanzu kamar shi ne mulkin tutarsu zai samu. Amma duk da haka ɗin mutum ya lura a cikin party ɗinsu akwai mutane da yawa kwanan dama da za a ce da su ba su yarda shi da Trump ɗin ba, don suna ganin inda ya je shi za a tsaya masu shi ke gaba, su Republican ba za ci wannan zaɓen shi a wannan shekaran ba. To shi ya kawo wannan faɗan da ake yi ko kuma rashin haɗin kan da za a ce ba jama'a su party members ba su zo gaba ɗaya su goyi bayan shi ba, suke neman su ga an je convention watakila akwai wani da za a fito da shi, amma abin zai wuya. Gani na mutane dai jama'a da yawa ana fushi saboda ke faruwa, su suna ganin kaman duk wanda suka zaba din suke ga a Washington din ba su kula da su ba, amince da jama'a, saboda haka suna so su ga kowa dai an fidda shi a kawo mutane sababbi. Suna ganin shi Trump da maganan da yake yi, suna ganin in ya je ba shakka zai iya canja komai da yake Washington din. To abin zai wuya, zai wuya.
To in ba su ba shi goyon baya ba, ya za su yi? Sun gwammace jam'iyyar ta faɗi a zaɓe ko kuma ina madafar nuna alamar cewa ba su tare da shi?
Ba tsammani su yawanci mutane party din ko kuma su kusoshin party ba niyyarsu ba kenan su ga party din ta faɗi da ce shi Trump ne ya samu zaɓen. Su dai suna tunanin inda sun fara wannan maganganun sun nuna ma shi problem ba goyi mai baya ba, watakila ya janye ko kuma in ya zo convention din akwai wani da zai fito da mutane za a canja masu ra'ayi su goyi bayan wannan, amma zai wuya.
To madalla, kada dai a sha'afa, kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogo ma nan Washington na cewa karfe 11:20 na asuba. Ga Usman Kabara da shirinmu na gaba.
Allahu ya rahamanu ya jilal wal ikrami Allah shi kati da
musulunci tushen rayuwa. Mai sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da sake haduwa a wani sabon shirin na musulunci tushen rayuwa. A makon da ya gabata mun faro wani darasi ne game da yadda mutane ko kuma matasa mafi yawanci suke amfani da shafuka irin na sada zumunci da ke kafar internet wajen zagin dariƙun junansu ko kuma waɗanda suke da sabanin fahimta akan addini. To a wannan makon ma mun sake samu wani malami wanda ake kira Sheikh Abubakar Diyar bin Abdullah As-Salafi, limamin salafiya a garin Damaturu dake Najeriya, inda wakilinmu Hassan Maina Kaina ya tambayi malamin shin menene matsayin musulman da suke zagin junansu ko kuma dariƙun junansu, musamman a ce kai dan dariƙa ne ko dan izala ne ko ko dan shi'a ne ko ko dan salafiya ne da makamantan irin wannan. Sai ya fara tofa albarkacin bakin sa kamar haka.
Hakika yana cikin ka'idoji na addini shine jin kunya da girmama juna. Yanzu a wannan lokaci mutane na kasan mu suna amfani da wani kafa wanda ake kira sa internet. To wannan internet din yana kawo alheri kuma yana kawo sharri, musamman wannan zamani na kasan mu sun shiga wani yanayi wanda abun kunya ne sosai, ba na wasa ba, kuma musulunci ya ki irin waɗannan ɗabi'u gaba ɗayansa. So abu na farko nan sunni don ahlus sunna da ban ɗariƙa da ban shi'a. So abin da ya kamata tsakanin matasa shine, musamman wanda suke ɗauke da aƙida, ai wanda suke ɗauke da aƙida ta addini ya kamata su ne su fika su ne ya kamata su ne a yi koyi da su fiye da wanda ba su da wani aƙida, balle a ce har za a yi kushe-kushe kawai da aƙida da kanta. Abin da mutum ke yarda da shi ne ku gamsar da juna da hujjojin da kowa wanda yake kai. Kai dan izala ne, kai kokari ka gamsar da wanda shi ba yana izalanci ko ba dan izala ba, ka gamsar da shi da hujjoji tabbatattu yankakku. Kai dan dariƙa kai ma ka yi kokari tun da ka yarda da abin da kake kai, ka yi kokari yadda za ka gamsar da dan uwanka wanda kake ganin cewa abin da shi yake kai ba daidai ba, ka zo maka da hujjojinka shi ya duba da idon basira da sauransu. Haka ne ake yi, ana ce alshawar, tattaunawa tsakani, ba ainihin zage-zage shi ne yake kawo wani kusanci a gidan wani ko fahimtar wani ba. Ba daidai ba ne, annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya yi mana bayani masu yawa akan ainihin ɗabi'u masu kyau wanda ya kamata musulmi mata da maza matasa da dukkan ya kamata su ɗabi'antu da shi. Musulmi na farko tukunna baya zage dan uwansa musulmi sai dai masa addu'a. Zage haramun ne a kowane ɓangare, musulunci bai yarda da shi ba. Kuma kowace al'umma ana duba lalacewar al'umma shine lalacewar matasan. In matasan sun kasance na ƙwarai ne, so al'umma fa insha Allah zai zama na ƙwarai, tunda su ne ainihin manyan gobe. Musulmi kowane lokaci yana so ya aikata abunda zai taimaka masa, ya taimaka al'ummarsa, ya taimaka ƙasarsa, ya taimaka addininsa. Wannan shi ne ɗabi'an da musulmi ya kamata ya ɗabi'antu da shi. Ba tsora wa ɗan uwanka sharri ba, ba zagi ba, ka yi masa addu'a, in ya gyaru zai shafe ka, in kuma ka tsine masa Allah ya karɓa wannan tsinuwan, so fa zai faɗo a kanka kai ma. Tunda annabi ya yi magana sallallahu alaihi wasallam yake ku dinga faɗa maganganu masu ma'ana, ubangiji tabaraka wa ta'ala da mala'ikun da suke rubutawa duk suna faɗa amin amin amin. In ka faɗa wa ɗan uwanka magana mara kyau, so in ya dace da ainihin aminin mala'iku fa zai tabbata a gare shi. Wannan ba ma ainihin matasa tsakanin su kaɗai ba, a'a, ya kamata mutum ya yi tsoron Allah kamar yadda annabi ya faɗa sallallahu alaihi wasallam yake al-ihsanu an ta'budu Allah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Wato ka bautawa Allah kamar yadda Allah kana ji cewa Allah yana ganinka. In kai mai bautawa Allah baka ganin Allah, ai Allah yana ganinka. So wannan ɗabi'a ne ya kamata musulmi ya ɗabi'antu da shi, ya kuma tasan mu ai kutin ne wato mustaqbal na wannan al'umma. Ku yi kokari ku tabbatar da ku faɗa abubuwan da
zai amfane ku, zai amfane al'umman ku, zai amfane addinin ku. Ku daina faɗa maganganu mara kyau tsakanin ku. Allah yake wala tanabazu bil alqali, kuma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake mu'mini baya zagi, baya tsinewa, sai dai yayi addu'a. Wannan shine abin da musulmi ya kamata sai da bi'antu da shi. Waɗannan dabi'u suna da kyau, mu'mini matashi ko ina yake da bi'antu da shi, shine yayi kokari ya kula da sallah, ya kula da haƙƙin mutanen da yake zama da su, yayi controlling maganganun da suke fita bakunansa. In yayi haka, to insha Allah zai kasance ɗaya daga cikin mutanen kirki wanda Ubangiji tabaraka wa ta'ala zai rubuta masu lada, masu tarin yawa a cikin rayuwarsa.
To muna godiya Sheikh Abubakar Diyar bin Abdullah As-Salafi, limamin Salafiya dake garin Damaturu a Najeriya. A madadin wakilinmu Hassan Maina Kaina wanda ya tattauna mana tare da shi. Ciyo Bahiro Dedone shine ya hada mana sauti. Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairin sa. Bisala
ka zare da bata da nono, Allah shi ka ci dadiyanta tun da mun sheda ba.
To madalla, sai kuma ra'ayoyi da ku masu sauraro kuke aiko mana ta hanyar email ga Abubakar Junaidu.
Zan fara da sakon Usaina matar Umar Fa'iba Gashuwa da Ummi Garba na Kwalu Ajurani. Kuka ce assalamu alaikum VOA Hausa. Hakika mun yi farin ciki matuƙa da sa hannu akan kasafin kuɗin bana da shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari yayi. Allah ya sa mu ci gajiyar kasafin kuɗin, daga ƙarshe muna masa fatan alheri. Shi kuwa Ahmadu manaja daga Bauchi angon karfin Madaki cewa yi kowa ci zo mu ya ci gudu. Muna fatan Allah ya sa wannan sa hannu a kasafin kuɗin da aka yi na Najeriya, Allah ya sa alheri ne ga talakawan Najeriya. Amin. Ƙudurin yanke hukuncin kisa ga masu satar mutane ko koyin garkuwa da su domin kuɗin fansa da 'yan majalisar Najeriya suka fitar, hakan ya yi daidai ƙwarai matuƙa, in ji Isuhu Dida Faki. Ta gaba ta fito ne daga Ilyasu Muhammadu Tungan Bako, ya ce taimakon da Bankin Duniya zai baiwa gwamnatin jihar Kaduna domin raya ilimi ya zo ne daidai lokacin da gwamnatin ke cikin halin bukata. Wannan abin yabawa ne, da fatan za a yi amfani da kudaden akan ilimi. Daga ƙarshe sai wata ta fito daga Sani mai lange-lange da ango malamin makaranta ya wuri. Kuka ce salam VOA Hausa, don Allah ku miƙa mana saƙon ta'aziyyarmu ga iyaye da 'yan uwan ɗaliban makarantar sakandaren jihar Kano waɗanda suka rasa rayukansu a sakamakon haɗarin mota. Allah Ubangiji ya ji ƙansu, ya rahamshe su, ya yafe musu kurakuransu, ya kuma sa aljanna ce makomarsu.
Abubakar Junaidu da ra'ayoyin masu saurare kafin mu ƙarƙare ga taƙaitattun labarai.
Wani babban jami'in Majalisar Ɗinkin Duniya ya buƙaci a gudanar da bincike akan harin nan da aka yi ji Alhamis ta sama akan wani sansanin 'yan gudun hijira wanda ya dalilin mutuwar mutane da yawa. Jami'in ya ce wannan yana iya zamewa wani babban laifin yaƙi. Mutane da yawan sai kai 30 ne dai suka mutu sakamakon wannan harin da aka yi a sansanin Kamaruna wanda ke kusa da samada a gundumar Idlib da ke arewacin ƙasar ta Siriya. Bagadaza, babban birnin ƙasar Iraki, ya kasance a kulle yau Juma'a. Gwamnatin ƙasar ta girka manya-manyan shingaye ko ina a birnin domin tsaron kar abin da ya faru satin da ya shige ya sake aukuwa lokacin da masu zanga-zanga suka fantsama a unguwar nan da manyan ma'aikatan diplomasiya na kasashen ƙetare suke.
To a gaishe ka da takaitattun labaran, muka kammala shirin na wannan lokaci. Yanzu ni da Ladan Ibrahim Ayawa da Julie Gresham za mu tattara inamu mai gefe domin ba Halima da Jamila Fage su gabatar da shirin matasa yau da gobe. Malamai, bismillah, mu kuma sai mu ce masu saurare, sai nan da ƙarfe 9:30 idan Allah Ubangiji ya nuna mana da alheri.